السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي هكا ينقوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمر يد مكسابة أتيك بدا كراتم ونتفسير أولا مسلاتين ترانسفوما أيو لهدي يوم الأحد أشيرين دائما قوات رملانا هجرة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم لغا مكة زوا مدينة تنا رشكرة دبوت ايدة ريخوتو دا أربعين وان دي زمو دي دي دا أشيرين دا شدة قوات بيار وات مايو ميلادية النبي إيسى بن مريم عليه السلام تنا رشكرة دبو بيو دا قوم شاترة هما كمريد دا قوة يساني Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara mun shiga goman karshe na watan Ramadana. Wannan goma na karshe yana daga cikin kwanakin da manzon Allah yake da daura tsamara domin ayyukan ibada da kuma ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka yana da kyau mu yi amfani da wannan dama, musamman ma mu da muke zaune a Najeriya da kuma kasashen da suke da fitintinu da rigingimu iri daban-daban. Muroki Allah subhanahu wa ta'ala mu kaskantar da kai a cikin waɗannan kwanaki domin Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali, kuma dole mu sanya tattalin arzikin ƙasarmu wato a cikin addu'a. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya zamo albarka da alheri a gare mu gaba ɗaya. Sannan kuma ba za mu manta ba dukkan addu'o'in da muke yi. Abu na farko, Allah ya ɗaukaki musulunci. Abu na biyu, Allah ya kaskantar da kafirai. Sannan abu na uku, Allah ya sa mu cika da imani. To idan muka samu waɗannan, Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya mana wato jadan dogo kenan kamar yadda yake fala. Wato za mu samu alheri duniya da lahira. Sannan kuma kowa ya sani a cikin goman ƙarshen nan ne ake samun daren Lailatul Qadr. Waɗansu suna makalkalewa akan cewa daren Lailatul Qadr shine daren ranar 27, bimana yanke kawai daren 27 shine daren Lailatul Qadr, saboda waɗansu nassosi da suka yi ishara zuwa ga haka. Yasa za ka ga koda wajen tahajjud ne, koda wajen itikafi ne, ko ma a masallacin Makka ko na Madina, wannan dare na 27 an fi cika, akan cika a baɗe, saboda kowa kawai ya yanke hukunci wannan dare ne. Amma dai malamai abinda suke mana bayani, nassosin hadisai sun gwada a goman ƙarshen na ake samun Lailatul Qadr. Sannan kuma a cikin mara, bimana an ɗan sassauta mana, yana iya yiwuwa daren 21, kaga in daren 21 ne ya wuce, tunda an ce hatta matla ilfajir, idan alfajir ya fito shi kenan. Yanzu kuwa alfajir ya fito har mun yi sallah asuba, har an samu mintoci ma bayan sallah asuba. To kaga in daren 21 ne a yau da muke magana ya wuce. Sannan sauran daren 23, sai kuma daren 25, sannan sai daren 27. Waɗansu ba su cika lissafi su sanya daren 29 ba, saboda mafiya yawa sai ka samu ranar 29 riga an gama abinda an gama azumi ranar 30 kuma wato shine ranar 1 ga wata. To amma shi ma za a sanya shi a cikin lissafi. Don mutum ba zai sake ya kwanta ba. Kuma lalle ko da yara ƙanana suna karantawa, Allah ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. To kaga mafi karanci abinda ake bukata ko da sallan nafila raka'a biyu, ko da addu'a ka tashi kai, don wani mai yiwa ba zai iya tashi kai nafila ba. Kuma wannan ya gwada tun daga faduwar rana, tun da waredi daren ya riga ya shiga, ko mutum ya yi sallan ashan to ya samu wannan. Ko da ka yi nafila tsakanin magariba da isha'i, to idan ka yi dace kaga ka samu wannan dare din. To balle kuma a ce ka tashi ka yi tahajjud ko ka tashi can cikin dare a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fi karɓan addu'a da ayyukan ibada, ka tashi ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah ya sa mu dace da wannan dare, kuma Allah ya sa mu ga ƙarshen azumin nan lafiya. Idan ba a manta ba, muna nan cikin suratul hijr. A yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga ƙarin bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi dangane da alƙawarin da shaitan ko iblis ya ɗauka na cewa zai ɓatar da bayin Allah ka kaf gaba ɗaya, amma kuma banda waɗanda Allah ya kiryar da su mutanen kirki. Allah ta'ala ya ce waɗanda aka ɓatar da su 'yan gidan wuta ne, su kuma waɗanda Allah ya kiryar da su 'yan gidan aljanna ne. Sai dai an mana maganan cewa wannan wuta, wutan jahannama, laha sab'atu abwabin. Akramakallahu, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.
To mallan ya mai da mu baya, kuma ya kamata a ce a dauko daga wajen. Inna ibadi, Allah ta'ala ya ce kaga bayina na kwarai, laysa laka alaihim sultanun, baka da iko akan su, ba za ka iya fitar da su ba. Ay allazina qaddartu lahumul hidayah, wadanda na kaddara musu cewa su shiryayyu ne. To fala sabila laka alaihim, baka da iko akan su. Wala wusula laka ilaihim, ba za ka iya saduwa zuwa gare su ba. Yasa muka ce yana daga cikin abin da zai kare ka daga shedan shine kula uzai din nan da ake karantawa, da kul huwa da ainihin falaki da nafi, wanda mutum zai karanta da safe ko da yamma ko bayan sallah wato ta farilla ko ta nafila, ko kuma wani lokaci idan abin ya faɗo maka ka ainihin karanta kana neman taimakon Allah, kana neman tsarinsa daga shedan, to wannan zai taimaka maka kwarai da gaske. Sai ka wayi gari a cikin bayin Allah waɗanda Allah ya zaɓa, waɗanda shaitan ba zai taɓa fatar da su ba. Shi ne Allah ta'ala ya ce illa man ittaba'aka minal gawin, amma banda wanda ya bi ka daga cikin ɓatattun mutane. Waɗannan kan dama na riga na ƙaddara su rabonka ne, to ka je ka kwashe su kawai. Sai dai kuma ku sani wa inna jahannama, lalle wutan jahannama, la maw'iduhum ajma'in, wanda shi ne matattaransu, shi ne ma'alƙarwancansu, wanda Allah ya ƙaddara za su haɗu a wajen. Gaba ɗayansu Allah zai tara su a wajen. A jahannama maw'idu jami'i man ittaba'a iblisa, jahannama nan ne matattaran duk wanda ya bi ainihin iblis, wanda ya masa biyayya. Kama qala anil qur'an, kamar yadda Allah ta'ala ya ambata ya ce wa man yakfur bihi, duk wanda ya kafirce da alqur'ani, min al ahzabi, daga kowane bangare yake, daga kowace kungiya yake, daga kowace kabila yake, to fannaru maw'iduhu, Allah ta'ala ya ce ƙarshensa gidan wuta. Saboda haka inda za a tattara kenan. To wanda ya bi iblis ma nan zai je tattara, da yake duk tafiyan guda ɗaya ne, babu bambanci a tsakaninsu. Kuma akbara, sannan Allah ya bada labari anna li jahannama sab'atu abwabin, lalle jahannama tana da ƙofofi guda bakwai. Amma waɗansu sun ce abwabin ɗin nan atbaqin, ana nufin level level ne, ma'ana atbaq ba abwabin ba. Game alan an ce abwab, ana nufin ƙofa, wato in ka shiga ƙofa za ka shiga flow, in ka shiga ƙofa guda ɗaya ne za ka shiga flow ɗaya, amma fadinsa Allah ne ya san iyakacinsa. Sannan idan ka je ka haura sama ko ƙasa, nan ma akwai wata makekiyar kofa, ita ma an shige ta an shiga wani fulo. To kaga wannan ya gwada kamar jahannama tana da hawa ɗaya har guda bakwai. Amma idan ka fassara da abuwa, wato jahannaman guda ɗaya ce, sannan tana da ƙofofi guda bakwai a ɓangarori daban-daban. To wannan an gwada akwai shinge, akwai iyaka ko babu, wannan aya ba ta ambata ba. Zai kasance da kafiri da mushriki da munafiki da muslim, dukansu gaba ɗaya za su taru a jahannama guda ɗaya, sai dai ƙofofinsu daban-daban ne. To wutan ma akwai bambanci kenan. To wannan kuma wallahu alamu, saboda a halasu waje guda kuma laifinsu ba iri ɗaya ba. Alhali Qur'ani ya ta ba da bayanin cewa laifuffukansu daban-daban ne, haka ma azabansu daban-daban ne. To fassaran atba ya fi muhimmanci, wato ya fi fitowa da abin fili. Bi ma'ana, wato jahannama tana da hawa, tana da fulo, tana da matakai ɗaiɗaiɗai har guda bakwai. Kuma kowanne, wato kowanne mataki yana da babban ƙofa, wanda ta nan ne ake shiga, sai kuma a barbazo a ainihin fulo ɗin ko a shimfiɗa ɗin. Ina fata an gane. Ko da yake gidan sama hawa-hawa, me ake fara kenan da Hausa? Hawa-hawa? Za a ce hawa bakwai. Hawa-hawa ko? Kine atba, kine fulo-fulo. Wato hawa har guda bakwai. To a nan gashi an yi ƙarin bayani, laha sabatu abwabin din nan, wato laha sabatu abwabi li kulli babin minhum juz'un maqsum. Allah ta'ala ya ce kowace ƙofa akwai wani ɓangare, shine juz'un, wani kaso maqsumun wanda aka raba, aka ce ta wannan ƙofa za su shiga. Allah ya tsare mu. Ai kad kutiba li kulli babin minha, wato an rubuta ga kowace ƙofa, juz'un min atba'i bilal, wani yanki daga ɓangaren masu biyayya ga Iblis. Yadkhulunahu la mahida lahum, waɗanda za su shiga ba za su kauce ga barin wannan ƙofa ba. Shi ne malam da kansa ya ce ajaranallahu, Allah ya tsare mu. Wa kullun yadkhulu min babin bihasabi amali, kuma kowa zai shiga ta ƙofa gwargwadon aikinsa, wato munin aikinsa. Wa yastaqirru fi darakin biqadari fi'li, sannan kuma zai tabbata can ƙasan wuta, nan ma gwargwadon ɓarnan da ya yi a duniya. An samu nassi daga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, kala ya ce abwabu jahannama sab'atun ba'daha fawqa ba'd, ya ce ainihin ƙofofin jahannama ya ce guda bakwai ne, ɗaya yana kan ɗaya. Kaga kenan, wato hawa-hawa kenan ake nufi. Fa yamtali'u al-awwalu thumma ath-thani thumma ath-thalith hatta tamtali'a kulluha, ya ce na farko zai cika, na biyu zai cika, na uku zai cika, har sai na bakwai ɗin ya cika gaba ɗaya. Sai dai duk yadda aka yi wuta ba za ta cika da mutane da aljanu ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya yi alkawari zai tattara. To amma duk da haka wutan ba za ta cika ba, saboda me? Saboda wutan tana da faɗi, tana da yawa. Sai Allah ta'ala ya taka ta tukuna, sannan za ta tsuke. To idan ta tsuke ne, to shi ne za ta matse waɗanda aka jefa a cikin gidan wuta. Allah ya tsare mu. Wa qala ibn Jurayz, ibn Jurayz yace sab'atu abwabin, wato waɗannan matakai ko kuma hawa-hawa guda bakwai, yake ga bayani kamar haka. Awwaluha jahannam, farkon wuta ita ce jahannama. Shi yasa zaka ji masu karatu suna cewa wutan musulmi kenan. Duk da kasancewa a wannan turare Allah ta'ala ya ambaci jahannama wutan kafirai ne, wutan mushrikai ne, wutan waɗanda suka saba wa Allah ne. To amma sai ana ce wutan musulmi ne, saboda mutumin da ya je da waɗansu rigingimu iri daban-daban, Allah bai yafe masa ba. To wannan za a jefa shi a wutan jahannama. Amma daga jahannama ne za a rinka ceto, za a rinka samar da waɗansu mutane da kaɗan da kaɗan. Aka ce har a wayi gari a jahannama babu kowa. To shi kenan sai Allah ta'ala ya share ta. Wannan jahannama ƙaramar wuta kenan. Jahannama yana ɗaukar dukkan suna na ainihin wutan duka, kamar yadda za mu gani da lazza da sa'ir da sakar da hawiya da hutama. Har ila yau jahannama ita ce hawa na farko mai sauƙin, wanda duk musulmin da ya saba wa Allah nan za a je shi. Bayan an babbaka shi gwargwadon laifinsa, sai kuma a zo a fitar da shi, saboda ceton waɗansu bayin Allah ko kuma ceton annabawan Allah ko manzon Allah ko kuma ceton ma da Allah tabaraka wata'ala zai yi da kansa ma waɗansu bayinsa daga nan kuma ya riga rufe kofa. To kaga nan ya kamata kai fata kai addu'a kowannan karaman jahannaman kada ka shiga, kada kai aikin da za a shigar da kai wannan karaman jahannaman. Allah ya kare mu. To wutan farko ita ce jahannama, thumma laza, sannan wuta ta biyu ita ce laza, thumma al-hutama, sannan ta uku ita ce hutama, thumma sa'ir, sannan ta hudu ita ce wutan sa'ir, thumma sakar, sannan ta biyar ita ce wutan sakara, thumma al-jahim, sannan wuta ta shida ita ce wutan jahim, thumma al-hawiya, sannan wuta ta bakwai ita ce wutan hawiya. To kaga duk waɗannan sunaye Al-Qur'ani ya ambata. To shi yasa aka gwada mana ko aka bayyana mana anan, wato hawa hawa ne haka suke ranar tashin alkiyama, shine ma'anan laha sab'atu abwab, wato wuta tana da matakai, tana da hawa hawa guda bakwai. Sa'annan kuma hiya wallahi manazilu amalihim, aka ce wannan shine masaukai na ainihin ayyukan bayi. Sa'annan kuma akwai babul lil yahud, akwai kofan da yahudawa za su shiga, bi ma'ana wato hawansu daban ne. Wa babul lin nasara, akwai kofa ta nasara kuma inda za su baje, wutansu daban ne. Wa babul lis sabiin, sannan akwai kofa ga sabi'awa, waɗanda sun yi bautan Allah a da amma yanzu sun lalace, suna bautan mala'iku ko suna bautan waɗansu halittu daban. Wa babul lil majus, sannan akwai kofa na ainihin arna zalla, waɗanda su ba ruwansu da maganan Allah, babu Allah ma kwata kwata, waɗannan su ne arna zalla, kofansu daban ne. Wa babul lil ladina ashraku, sa'annan waɗanda suka yi shirka, wa hum kuffarul arab, kaman kafirai na larabawa masu bautan gumaka. To shi yasa waɗanda suka ce wa hum kuffarul arab, wannan ya gwada wato kafirin larabawa ne za su shiga wuta, kafirin sauran ajamawa kuma ba za su shiga wuta ba. To dalilin da yasa ake jallayi akan kalmar larabawa kenan, tunda ba su ne kadai ake magana akan su ba. Wannan ya kafi mushrikan ko ina. Wa babul lil munafiqina, sannan akwai hawa ta musamman ga munafikai, masu bayyana musulunci masu boye kafirci, babban munafinci. Domin munafinci ya kasu kashi biyu, akwai munafinci na hali, akwai munafinci na ainihin kafirci. Duk mutumin da ya bayyana musulunci ya boye kafirci a cikin zuciyarsa, a fili yana son musulmi amma a boye yana son kafirai, to wannan munafiki ne ranar tashin alkiyama, wato fulotinsu daban ne. Kamar yadda Allah ta'ala yake innal munafikina, lalle munafikai suna kasan wutan jahannama, wato fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira, saboda haka suna can kasan wuta kuma ba za ka samu masu taimakon su ba. To munafinci na biyu, wannan kuma ɗaiɗaikun mutane ne Allah ya kubutar da su daga wannan munafinci. Eh, mutum ya yi magana wani lokaci ya ɗan yaɗa ƙarya, ya ɗan faɗi ƙarya, don za ka samu ko mai gida ne yana ɗan taɓawa, ba mamaki ko dattawan nan ne suna ɗan taɓawa kalam. Ga kafin ka samu mutum ya kubuta yana da wahala. Eh, garkuwa ko dattawa suna ɗan taɓa ƙarya kalam wani lokaci. Ya ce kaman wa yayansu, ko wani ma idan ya zo ya matsa maka ka rasa yadda za ka yi, ka rasa yadda za ka fita, ya takura ka, ka fita ta nan ya toshe ka, ka yi ta nan ya katse ka, ka yi ta can ya daɗe ka. To wani lokaci sai ka yi tunanin me ya kamata ka waske masa ka kama hanya ka fita. Alhali kuma ai kaga ƙarya sifa ce ta munafinci. To idan mutum yana irin wannan, matukan bai ɗebo da faɗi ba, to yana istighfari, yana waɗansu ayyuka, Allah tabaraka wa ta'ala zai sassauta masa. Ko ka yi wani alkawari baka cika ba, kaga alama ce ta munafinci. A nan ma an samu alamar munafinci. Sannan ga ayyuka iri daban-daban, za ka zo ka ja mana aya mai yawan lokaci, za ka ja wata aya kawai sai ka ji ka wani gingirin, wato mutane su ji lalle karatun nan fa ka iya, mai yawan nan zai ɗan tsarto a cikin zuciyarka. To bari mu barkan dawo kaina, yana iya yiwuwa ni mai tafsirin ko ni mai wa'azin, akwai lokacin da zan ɗan ji wani abu wato in ji dan ba kaka hakan nan, wato cewa ni ma wani ne, ko ni ma wani dunkulelle ne, ko ni ma wani hadedde ne. Eh, waye kaga wannan riya ne, alama ce ta munafinci. To amma da yake mutum ya kawar da ainihin karan kansa daga ire-iren waɗannan abubuwa 100% yana da wahala. To idan wannan ya dan tsartu, kaga sai a zo ai ta istighfari ana neman gafaran Allah. Eh, sannan kuma za ka samu mutumin da yake ayyukan alheri, za a zo a zauna a ce ai wane ya saba yin abu kaza, shi kuma a lokacin yana takure, ko kuma kawai zuciyarsa ta raya masa yau din nan zai huta, aikin alherin ma ba zai yi ba. Amma sai yan kwamiti su ce ai mun san ka da kokari da kaza da kaza, wannan dan zuga shi da aka yi sai ya ji an tara masa kasa, sai ya hau kan kasan ya zauna, sai ya ce nawa ne kan, aka ce kaza ne, ce na amma kara kaza. Domin dai kowa ya ji eh lalle mai taimakon ne kada ya wato a ji kunya. To kaga irin wannan kuma suna faruwa ga ainihin masu hali, ko masu taimakon addini, ko masu kokari wajen al'amura na taimakon al'umma. To kaga idan wannan ya faru, tunda ba yadda za a yi ka kawar da kanka daga kan wannan 100%, akwai bayin Allah da Allah ta'ala ya zaba, waɗanda ya zabe su na musamman amma ba su da yawa. Yasa kullun zaka ji ana ce sullatu min al-awwalin, wa wani bangare daga cikin mutanen farko, amma a kaso na bangaren ɗayan sai Allah ya ce wa qalilun min al-akhirin, da ɗan kadan daga cikin mutanen karshe, mutanen baya-baya. To irin waɗannan ana samun su ɗan kankani waɗanda Allah ya zaba, amma ba kowa ne ke shiga cikin wannan ba. To kaga kenan waɗannan ƙananan munafinci, ka ji mutum ya ce shi kan ai Allah ya raba shi da wannan kaza kaza, cika baki ne kawai, saboda wani lokaci zaka yi kafin ka ankara ka riga ka fada, sai dai ka nemi gafaran Allah yayin da zaka fito daga cikin wannan. To Allah ya sa mu dace. Saboda haka lil munafiqina, munafikan da ake magana sune manya-manyan munafikai waɗanda ake kiransu kafirai, masu boye ainihin kafirci, masu bayyana musulunci. Wa babul li ahli at-tauhid, anan kuma sai yace akwai wani fulo, wato wani mataki ko hawa, shi kuma na masu tauhidi ne, shine wanda ya da la ilaha illallah muhammadu rasulullah, yana sallah, yana azumi, yana zakka, mai yawa yana zuwan aikin haji, yana waɗansu ayyukan ibada, sai dai kuma a gefe akwai ayyukan saƙon da yake aikatawa. To idan Allah bai gafarta masa ba, ranar tashin alkiyama sai an sanya shi a wuta, an babbaka shi kwatankwacin haka, sannan daga baya a fitar da shi. Kuma hadisi ya tabbatar mana da cewa waɗannan mutane da za a fitar da su daga wutan jahannama, idan suka je aljanna to ana gane su, saboda ana kiran waɗannan mutane irin jahannamiyun ko jahannamiyuna, wato sun ɗanɗana ko sun ɗana jahannama kafin su shigo gidan aljanna. To kowa ka gan shi za ka iya gane shi. Lokacin da za a fito da mutum daga wuta a kai shi gidan aljanna, zai zamo baƙi ƙirin, wato bayan tukunya ma ya fi shi kyau, saboda ba za a iya gane shi ba, gashi musulmi ne. Sai dai kuma abinda malamai suke magana, tun da babu mutuwa ya yi mummunan suma ya rikice saboda azaban da aka yi masa. Shi yasa ake baka shawari ka yi ƙoƙari ka bi hanyoyin da ba za a maka wannan azaba ba. Idan ma haƙƙoƙin waɗansu mutane ne, ka yi ƙoƙari ka warware tun kafin ka tafi lahira. Idan haƙƙoƙin Allah ne subhanahu wa ta'ala, kaga wannan yana da sauƙi, astaghfirullahi kawai ya ishe ka, ko wato ina tuba zuwa ga Allah wannan ma kawai ya ishe ka, ko kuma subhanallah, ko alhamdulillah, ko la ilaha illallah, ko allahumma salli ala muhammad, ko kuma allahu akbar, waɗannan ma kawai sun ishe ka yadda za su kankare maka waɗancan abubuwa tsakaninka da Allah kenan. Shi yasa idan laifi tsakaninka da Allah ne ya fi sauƙi akan tsakaninka da wani ɗan adam, domin idan haƙƙin wani ne to akwai buƙatar sai ka nemi ya halatta maka. To kaga in kulinsa ne ka ci, lokacin da ka ci kulin bai sani ba, sannan daga baya kana son a yafe maka, sai ka je ka ce ai shekarun baya na ci kulinka a lokaci kaza, na yi kaza, na zalunce ka. To in ba a yi sa'a ba, wani zai ce ai da ni da kai wallahi sai mun je lahira, Allah ya mana hukunci, ba zan taɓa yafe maka ba. Dalilin da ya sa waɗansu malamai suka ce ba a bayyanawa kenan, idan na san na zalunce ka a laramma, to sai in ta maka ihsani, sai in ta kyautata maka, har kai da kanka za ka ce kai Allah ya saka maka da alheri. Amma kai kan ina ganin ranar lahira baka da wani rikici, to zaluncin da na maka a can baya ka riga ka goge kenan. Kuma kaga idan haƙƙinka ne ma ai da wayo na biya ka, dama mai yiwa wani kuɗinka ne na ci naira 50,000 a can baya, to shi kenan in na zo na zago sai in zo in baka naira 10,000, yana ce kai wannan bawan Allah ne, musamman ma ana cikin zafin nan 10,000 ya ɗauka ya bani. To in an zo sallah kuma sai ce a alarin mamatanka nawa, 'ya'yanka nawa, Allah rahama matansa daya ƴaƴansa guda uku yake nan sai yanje yanko musu yadin shadda na 10,000 kun ga an samu guda biyu an samu 20,000 kenan in ka hada da wancan 10,000 ya zama nawa ya zama 30 kenan sai kuma in zo an dauki 10,000 sai in bayar in ce Allah rahama tunda yanzu kwanan nan ne za a yi sallah to ka je a maka experience dinki experience dinki sai in dauki 10,000 baka kaga an samu nawa 40,000 kenan in yazo sauran 10,000 kuma ko da 2,200 zan bada Allah rahama zai hakura yana ce kai ni fa addu'a nake maka Allah ya saka maka da alheri Allah ya saka maka da alheri na riga na wanke kenan da dabara amma kuma idan ka zalunci mutum baka san wane ne ka zalunta ba ko kuma suna da yawa to wannan kuma ya rage naka sai ka san yadda zaka yi ka fita eh ya mutum za a yi fita to sai mutum ya yi ta musu addu'a addu'a kawai su kuma suna ta addu'a a cikin Allah ya isa to ya za a yi a fita tunda haƙoƙin mutane ne daban-daban ba za a iya ganewa ba waɗansu suka ce idan gwamnati ce dama ta hanyar gwamnati ce sai ka ɗauko kuɗin sai ka mayar wa gwamnati to amma ƙwaryan sama ne da ƙwaryan ƙasa saboda kun gani a fahimta ta idan na gwamnati ne ka kwashe to maimakon ka sake dawowa ma gwamnati da wannan kuɗin wani ya je ya kwashe kuɗin to gara ka ɗauki kuɗin ka kai wani ƙauye ko da ba ƙauyenku ba menene damuwanku ruwan famfo sai ka ja musu menene damuwanku wato borehole sai ka tone musu menene damuwanku mu masallacinmu muke so a gyara sai ka yi musu menene damuwanku hanya ce wato akwai matsala to ga kuɗi nan a bada masu clearing din hanya su yi menene damuwanku kaga sai ka yi musu da wannan to kaga in ka je lahira me yi an kai sa'a wato bayanin da za ka yi kaɗan ne za a ce ai yayi abu kaza kike nan a tsallake masa babu wani dogon bincike Allah ya sa mu dace saboda haka lallai masu tauhidi akwai waɗanda za a jefa su a gidan wuta kuma sai wuta ta babbaka su kuma za su kasance baƙaƙe ƙirin wato idan ka gan su ma ba za ka iya gane su ba manzo Allah abin da ya yi bayani kenan amma duk da haka Allah ta'ala zai ce a ɗauke su a kai su gidan aljanna idan aka kai su gidan aljanna dankin aljanna da sanyin aljanna da ainihin ruwan aljanna shi zai sa su farfaɗo a hankali a hankali sannan kuma a ce su yi wanka don su wanke wannan baki kirin idan ba haka ba to sun rinka zama da wannan taɓare kenan kowa ya gan su zai gane cewa waɗannan daman yan jahannama ne sun ɗana sannan kafin a kawo su ainihin gidan aljanna Allah ya kare mu to wannan ana bayani ne domin mutane su tsorata don kar ka sake gaba ɗaya ka ce tunda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya yi ka musulmi shikenan kai baka da matsala alhali ga rigingimu da yawa a kanka to ka yi taka tsantsan fa ahlut tauhid yurja lahum wala yurja li ulaika abada to kaga waɗannan ɓangarori na wuta guda bakwai su na bakwai ɗin ana tsammanin Allah zai gafarta musu zai sassauta musu amma kaga sauran guda shida babu maganar sassauci su riga sun tafi kenan tunda inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle duk wanda ya mutu da shirka Allah ba zai gafarta masa ba amma laifin da bai kai shirka ba Allah tabaraka wataala yana gafartawa wala allazina yamutuna wa hum kufaru ko waɗanda suka mutu suna kafirai duk wanda ya mutu yana kafiri ya riga ya tafi kenan can kuma mun kawo aya cewa munafiqai fi darkil asfali minan nar suna can kasan wuta to idan ka duba zaka samu ba yahude ko da ya fada kafiri ko mushrike ba nasare ko kafiri ko mushrike arne ko kafiri ko mushrike munafiki babban munafiki ko kafiri ko mushrike saboda haka wutan sun kenan Allah ya kare mu sai Allah ya ce ne
innal muttaqina fi jannatin wa uyun ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين
والنشين الآدم القرآني an ambaci wutan jahannama da ɓangarorinta daban-daban kowa ya riga ya tsorata ya razana to yanzu kuma za mu koma ɓangaren aljanna ita ma da ɓangarorinta daban-daban da yanayin yadda za a shiga aljanna ko yadda za a zauna aljanna daga nan kuma sai Allah ta'ala a cikin ainihin aya ko ayoyi guda biyu sai dunkule mana ga na wuta ga na aljanna me Allah ta'ala yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun, lalle wadanda suka ji tsoron Allah suna cikin ainihin gidajen aljanna, shine janna gonakai ko kuma lambuna, domin haka yake fassara wa kai tsaye. Gidan aljanna yadda ka san gonan da ta yi yabanya haka aljanna take, ko kuma lambun da ya yi yabanya haka aljanna take. Ba yadda za a yi ka shiga aljanna ka ga aljannan wato ta zamo jajazur ko kuma ruwan tsorawa alaman bazara ko kowane abu ya ke kashe, a'a aljanna koriya ce shar ko yaushe haka take koriya shar. Amma in kana son ka sha iska, akwai inda za ka je ka sha iska ka samu iska ingantacciya wanda za ka shaka. A cikin gidan aljanna babu abin da babu. Shi yasa Allah ta'ala yake fi jannatin wa uyun, a cikin ainihin gonakai wa uyunin da idan duna ruwa daban-daban, domin ruwa shine rayuwa, idan babu ruwa to babu rayuwa. Wannan mun fada mun ce hatta karfe ko katako da kake gani idan babu ruwa ba za ka same shi ba, saboda haka sai da ruwa ne ake samun waɗannan abubuwa. Balle gangan jikin ɗan adam a ce babu ruwa ba zai taɓa rayuwa ba. Waɗannan bishiyoyin da suke taimaka mana wajen inganta rayuwarmu idan babu ruwa kuma ba za a same su ba, to kuma idan aka rasa su za mu iya halaka a cikin ƙanƙanin lokaci. Shi yasa Allah ta'ala ya haɗa maka waɗannan ni'imomi da jin daɗi a cikin gidan aljanna. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, lalle waɗanda suka ji tsoron Allah suna cikin gonakai da idanunan ruwa daban-daban. Ranar takin alkiyama suna zuwa, za a ce udkhuluha bi salamin aminin, lalle ku shiga gidan aljanna tare da aminci, kuna amintattu. Wannan ya gwada aljanna za a shiga da sallama. Shi za a kawo mana sallama a duniya, duk inda za ka shiga ana buƙatar kai sallama, ko duk inda za ka bari ana buƙatar kai sallama. Shi yasa za ka samu wani zai shigo masallacin nan ko inda mutane suke zaune majalisa, ai ka ga wajen ba gini ba ne, kawai a ƙofar gida ne ko a gindin wata bishiya an ce an zauna, ya ce assalamu alaikum, ya gaggaisa da ku ya zauna. To lokacin da ya tashi tafiya ma sai ce assalamu alaikum, na barku lafiya. Da na farko da na ƙarshe kowace tana da daraja kuma akwai ladanta. Abin da ake buƙata shine ka saba da yin sallama. Dalilin da yasa sahabbai suke shiga kasuwa domin su rinka yin sallama wa mutane. A kasuwa ne zaka haɗu da mutane iri daban-daban, da mutanen kirki da mutanen banza, kuma a kasuwa ne zaka haɗu da wanda ka sani da wanda baka sani ba. Da yake manzon Allah ya ce ka gabatar da sallama alaman arafta wa man lam ta'rif, bisa wanda ka sani da wanda baka sani ba. Saboda haka sallama ba ana yi ne ma wanda aka sani kawai ba. Idan ka shiga kasuwa ka samu wannan assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, daga dungu zuwa dungu, ɗaya dungun ma zuwa ɗaya dungun, to idan ka yi lissafi aƙalla assalamu alaikum goma, assalamu alaikum goma, ka rinka haɗa goma goma goma, nawa za ka haɗa kafin ka bar kasuwa ka kama hanya ka tafi wani wuri, kaga za ka samu lada da yawa. To dalilin da ya sa kawo mana sallama kenan. Kuma an ce farkon gaisuwan da Allah ya bada wato annabi Adam kenan lokacin da aka halice shi, da Allah ta'ala ya halice annabi Adam sai yace to ga waɗansu mala'iku can suna zaune ka je ka yi musu gaisuwa. Kafin ya isa sai Allah ya jefa masa ya ce musu assalamu alaikum. Shi ne yana zuwa sai ya ce assalamu alaikum. To kaga inda aka samu assalamu alaikum kenan a farkon duniya. To da ya musu sallama assalamu alaikum, su kuma sai suka amsa masa assalamu alaikum wa rahmatullah, sai suka kara masa da wa rahmatullah. Mu kuma da manzon Allah ya zo sai ya kara mana da wa barakatuhu, sai muka hau mataki na uku. Kaga assalamu alaikum goma, assalamu alaikum wa rahmatullah ashirin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu talatin. Ya sa aka ce an aiko manzon Allah ne domin ya zama rahama ga halittu gaba daya, tunda kaga duk abubuwan da za su jawo mana lada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana dalilin su, kuma daman abinda ake bukata kenan. Udkhuluha bi salamin aminin, za a ce musu ku shiga aljanna da ainihin sallama, kuma kuna amintattu, domin duk wanda ya shiga aljanna to zai samu amincewa. Lamma zakara ta'ala hala ahlin nas, yayin da Allah ya ambaci halin mutanen wuta, atafa ala zikri ahlil janna, saboda haka sai ya kawo mana mutanen aljanna. Wa annahum fi jannatin wa uyun, Allah ya ce suna cikin lambuna da idanunan ruwa masu yawa. Udkhuluha bi salamin, za a ce ku shiga aljanna da sallama, ay salimin min al-afat, wato za ku kubuta daga dukkan nau'o'in bala'i. Musallamun alaikum, sannan za a yi muku sallama, mala'iku ma suna muku sallama, kuma kuna musu sallama. Aminin, sannan kullin nan amintattu ne. Min kulli khawfin wa nadhin, daga ainihin kowane irin tsoro, babu tsoro a gidan aljanna. babu faza'in, babu firgita a gidan aljanna. Wala takshaw min ikhrajin wala inqita'in wala fana'a. Sa'annan kuma ba ku jin tsoron cewa za a fitar da ku daga aljanna. Duk wanda ya shiga ya riga ya shiga kenan. Yasa ba a shiga aljanna da kuskure. Ba domin haka ba sai ka ce ko kuskure aka yi ka shiga aljanna to ka riga ka shiga kenan. Sai dai ran tashin alkiyama ai ba yanda za a yi kuskure. Domin saboda ai lahira ba kaman duniya bane inda ake tuwa-tuwa. Ko kun zo kun bi layi, layi ya yi tsawo kafin ka ankara sai ga wanda yake zaune a can ko ya yi latti ma ya zo daga baya sai ya ganki a ciki. Sai na ya shiga ta window ya shiga ko ta bayan gida ko akwai wata kofa ta can daban ya je ya kama kafan wani ya masa alfarma ya shigar da shi dama-dama idan yana da lalura. Yanzu kaban a ce akwai pensioners ne ko menene za a je ana musu sikirin yanzu ana biyan su kulale wani za a zo da shi ana tangal-tangal ana tare-tare saboda rashin lafiya ya masa tsanani. To kuma yan kwamiti sun ce ba za su biya kuɗi ba sai sun ganki. Yan uwarsa da ƴaƴansa sun je sun tarantsuwa an ce ƙarya ne ba mamaki ya mutu suna cinye kuɗinsa ne. To an ɗauko shi kame-kame. To kaga wannan hali idan aka zo da shi bai kamata ya bi layi ba. Kuma idan masu hankali ne aka roƙe su za su iya ce a wani kenan Allah sarki Allah ya baka lafiya. Mu mun yadda tunda mu da sauran ƙarfinmu a ƙarasa da shi. To kaga wannan an roƙi mutane ko da wani a ciki bai yadda ba to sauran masu yawa su riga sun danne shi tunda wannan yana da lalura. Kowa ya gani zahiri kuma in aka yi haka ba yi zalunci ba amma kawai kana gadara. Saboda me? Saboda kai babban abokinka ne head of service ko babban abokinka ne akanta general ko babban abokinka ne deputy governor ko kuma commissioner of police ai naka ne wane ne wane ne. Don an je lahira babu head of service babu akanta general babu honorable commissioner yan sanda babu shi shugaban sojoji babu shi gaba ɗaya kowa zai zo matsayinsa ɗaya ne. Sai dai in ka yi tuwa-tuwa to kana haɗe da zabaniyawa wanda bai yi tuwa-tuwa ba kaga ba ruwansa yana na shi kaɗansa mala'iku suna masa rakiya suna ce salaman salama. Wannan shi ne bambanci kawai a duniya akwai alfarma wani lokaci ma sun jama kawai sai ya maka alfarma amma kaga a lahira ba yadda za a yi mala'ika ya maka ainihin alfarma domin su ne masu sinjojin Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ka ga mala'ika ya maka alfarma to kana da kyakkyawan aiki ne. Ko ana ture ka za a ce kai ku bashi hanya ku baje daga nan wane ka wuce gaba saboda mai saboda ka karbi takardanka a hannun dama kai dan gidan aljanna ne kai ne mai daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To saboda haka wannan shi ne wato udkhuluha bi salamin aminin wato ku shiga da ainihin aminci kuma kuna amintattu. Duk wanda ya shiga aljanna ba zai fita ba. Idan an shiga aljanna ni'imomin aljanna ba sa yankewa wala fana ni'imomin gidan aljanna ba sa karewa shine abinda malam ya fassara mana. Saboda haka in an shiga har abadan abadan Allah ya sanya mu aljanna. To sai dai kuma akwai abu guda idan yadda mutane suke a duniya ba tare da an dan gyara halin su ba ka shigar da su aljanna akwai matsala. Don wata rana saboda tsabar rikici za a turo waɗansu waje za a yi sadan ba ya sa'a ba. Idan ma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wajen lagalagale to rushewa zai yi saboda tsabar rigima. Kun san yanzu aka zo aka ce ga wani abu wannan ya shigo wancan ya shigo wancan ya shigo sai mutane sun gama taruwa indai a nan duniya ne to sai ga wani ya tashi yana duddubawa sai malam wani kace ni ba na ga haddasa malam wani ya aka yi wani ya shigo wai mai yi taka ne sai ya duba kuma sai ya ga a'a sai ga wani makwabcinsa talakan talaka keke ma ya nema ya rasa amma ga ɗansa ya shigo wai ya aka yi don gidan wani yake ciki. To da zaran an fara wannan kyashi da hasada ita ce daman a cikin zukatan mutane to sai Allah ya cire wannan in ba haka ba cikin gidan aljanna fala za a yi. Shi yasa wannan aya mai Allah ya ce wala za ana
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
الله تعالى يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل في منشرة أبين دكي سكين ذكا تنسنك أكيد كنا أما أمبا أكبر زمان الجنة ما بزي يوبا أما كاكا وانا ذا فيشكا وطوان نمبا ذا أشري بلا أشري وانا نمبا سبو دمي سبو دوان نيكي كيكا وانيا فيش بلا إذي سي أما من يفاء balle ma shi ma yana ta kansa ina zai ga na sama da shi ko na kasa da shi shi ma yana ta kansa amma a cikin gidan aljanna zaka iya hango wani cankwaloluwa in ba cire wannan kyaki ba to sai ka ce akai wane yaje cankwaloluwa alhali a duniya na fi shi abu kaza mu ne abu kaza amma yanzu gashin nan ya dara mu to kagan haka baka kifiya cillo shi da kai gaba daya a cikin gidan aljanna yasa Allah tabaraka wataala sai ya cire wannan mutane za su shiga aljanna ikhwana wato ƴan uwan juna ne kowa yana son juna to ana buga misali da yadda sahabbai suka kasance a dunkule musamman ma lokacin da manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina domin shine zabebben lokaci a cikin rayuwar al'ummar musulmi ka kaf gaba daya a duniya lokacin da manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina ya hada ƴan uwantaka tsakanin waɗanda suka yi hijira da mutanen Madina idan aka hada ka da dan uwanka idan yana da kudi mutumin Madina ne zai raba kudinsa gida biyu yace ka zauki kake daya halak malak ba baki ba ba aro ba ya baka kyauta har illa ma sha Allah sannan yana da mata guda biyu zai sake guda daya bayan ta kammala idda ka aura kuma zai zo yana hira a gidanka kai ma kana zuwa gidansa hira ba tare da wani abu a cikin zuciyarsa ba saboda yana ganin ya taimake ka yana da gonakai guda biyu zai raba gida biyu ya dauki guda daya ya baka komai nasu kai karshe sai da aka wayi gari idan ma mutun ya mutu ba dangin ka na iya ba ba na baba ba zaka gaje shi Allah tabaraka wataala ya rubuta ka daga baya ne yazo ke ai kaga wannan yan kuntaka a yanzu za iya yi yanzu akwai misalin sa yanzu ko da kuna uwa dai uba dai ne da mutun ya samu duniya kai baka da ke zai iya rabawa biyu ya dauki rabi ya baka yana da motoci guda biyu zai iya daukan da ya baka yana da gonakai guda biyu zai iya daukan da ya baka to ga babban al'amarin ba ina da mata guda biyu zan iya sake daya in baka ka aura sannan kuma mu zauna masallaci daya anguwa daya sannan mu hadu a layi daya ba yi rikici ba ai ko sake ta na yi da rikici idan ka aura in na ganka a hanya kana kan keke ina kan mota tinkaran ka kawai zan yi ka je fadda keken ka shiga daji in bi kan keken ina maka dariya ina ce da ka tsaya kanka zan bi da gangan mabiya yawa halayen mu kenan a yanzu to waɗannan duk za a cire daga cikin zukatanmu idan za a shiga aljanna Allah ya sanya mu aljanna shine wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana saboda haka za ka kasance ƴan uwa ne gaba daya ba mai tunanin wane daga ina yake wane mai aikata wane na fi shi abu kaza a duniya wani makaskanci ne wani dan talaka ne duk babu bayanin wannan sannan kuma ala sururin mutaqabili suna kan ainihin gadaje suna fiskantar juna a makarantun da ake kiran su playground akwai wani abin da ake ajiye shi ake sanya wa yara ana musu lilo sai a rinka zagaya su da shi abin lilo na yara a playground ko kuma nursery school makarantar yara yan kanana wanda ba su da wayo mafiya yawa kun san a wajen ba karatu ake yawan cusa musu ba a wasanni ne amma bisa saiti yasa duk inda za ka yi 'ya'yanka to karka kai inda za a lalata maka zukatan 'ya'yanka da yawan wasanni su tashi ba su da amfani to wannan abin da yake na zagaye kowa zai zo ya zauna da kujeransa ana samun kamar mutane goma wani waje ma idan babba ne mutum 20 suna zaune wannan yana kallon wannan wannan yana kallon wannan wannan yana kusa da wannan idan abin yana juyawa wannan ba zai ga kiyan wannan ba ba yadda za ya ga kiyan wani sai dai idan kujeran tana juyawa mutum ya juya ya kalli wani waje daban amma in ba haka ba ba mai ganin kiyan wani to shine mutaqabilina don abinda malamai suka fassara kenan kwatankwacin na gidan aljanna ne suka kwaikwaya wato aljanna in ka ga dama ba ka son ka zauna a kujeran kasa to akwai kujeran sama da zai rinka lilo da kai idan baka sani ba ka bude idonka kai yawo a bayan kasa mafiya yawan manya-manyan masu kuɗi da suka yi tafka-tafkan gidajen nan za ga idan mutum shekaru ya yi masa yawa in ka je falonsa za ga kujerun da suke falonsa daban sannan in ka je filin gidansa za ga an yi bukka irin na da kun ga da ana ce masu bukka kawayawa ne ko ba haka ba ne to yanzu manya-manyan masu kuɗin nan masu kan fatan filayen nan za ka samu bukkoki kuma bukkan ciyawa an yi bukkan ciyawa an sa waɗansu kujeru sai akwai inda ma na je na gani kujeran da aka sa irin wannan mai lilo idan ka zauna ga tebura a gabanku kawai wani waje za a danna sai ya tashi a wagi da ku yana dan lailaya ku yana lailaya ku sai ka ce jarirai saboda an riga an tafi wani kuma za ka je ka samu gado ne wanda yake da lilo ya riga ya gaji da zama a kujera to yana da wani falonsa ko dan wani wuri hakan nan wanda an sa gado irin wannan gado mai lilo kawai yana kwanciya idan ya dan girgiza kike na sai ya talilo da ke har yayi bacci domin kun san idan shekaru suka yi yawa mutum ba ana rarrakin sa ba to fa zai wahala yayi bacci to kuma ya riga ya zama kato yaro ne za a rarrake shi amma yanzu a ce kato matarsa za ta zauna tana lele ki ne yauke ai an riga an tafi to shine aka yi irin wannan dabara to kaga ma a duniya akwai alamu na jin daɗi da walwala iri daban-daban balle kuma idan an je lahira shine Allah ta'ala ya ce ala sururin mutaqabilin wato suna kan ainihin gadaje wanda suke fuskantar juna yaqulu ahlul jannati aljanna in gidan aljanna za su shiga aljanna ala ma fi sudurihim fi dunya min alkahana'i wad daga'in amma da farko za su shiga bisa abin da ke suke kansa a nan duniya don a lokacin ba za a cire wannan kyaki da hasada ba amma tunda ana rikice kun san kowa yana ta kansa ne sai idan an je an huta ne tukuna to sannan waɗannan abubuwa za su bijiro to hatta idza tawafau har lokacin da suka zo suka haɗe wa taqabalu naza Allahu ma fi sudurihim fi dunya min gilli to lokacin da suka gama haduwa sai Allah ya cire abin da ke cikin zukatansu na hasada da kyaki da mugunta da ainihin raina mutane kuma qara'a sannan sai karanta wa naza'ana ma fi sudurihim min gilli sannan sai muka cire abin da ke cikin zukatansu na me na ainihin kyaki wa hadha muwafiqun lima fi sahih wannan ya dace da abinda annabi ya faɗa a cikin hadisi ana bi sayyidin al-khudri hadisin abu sayyidin al-khudri radiyallahu an Allah ki kare ya dariki anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi ya ce yaqlutu al-mu'minuna min an-nar za a samu mu'minai wanda za su kufuta daga shiga wuta fayubatuna ala qantaratin bayna al-jannati wan-nar amma za a tsare su a bisa wani dandamali wanda yake tsakanin aljanna da wuta yuktasuli ba'dihim min ba'din wanda za a yi kisasi wato ga sakin su da saki wato na ramakon gayya mazalima kana bainahum fi dunya musamman mazalincin da aka yi a nan duniya wannan ke yake gwada mana cewa akwai waɗansu bayin Allah wanda su sun aikata waɗansu ayyuka masu ƙarfi amma kuma akwai zaluntan waɗansu mutane a kansu to amma duk da haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a kai su aljanna amma kafin su shiga aljanna akwai inda za a tsaya wannan zaluncin da suka yi to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya warware duk mutum ba ya shiga aljanna da zaluntan wani inda ya zalunci wani ba yadda za a yi ka shiga aljanna saboda haka sai an tsaya an warware menene nasa ai kullun sa ne abu kaza 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 to shikenan ko an ɗebo a cikin kyawawan ayyukanka an biya ki to kai wannan aikin ka tunda Allah ya ce a kai ka aljanna to shikenan ga riga ka tsallake idan kuma Allah ya ga dama zai ce to wannan bawa na ne ya samu kuskure amma ya ta istighfari na ya fe maka kai kuma ga shi barin ƙara maka da kana da makin ainihin 90 ne to an ƙara maka 10 ya zama 100 saboda haka daga aljannan kaza mataki na kaza za a kai ka waje kaza kai kuma zai kace baka yadda ba sai kace sai an figo wancan ai lokacin kai ma hankalinka a take yake to kafin ku bar wajen ne kafin ka je can ka ce baka yadda ba sai an figo na wane sai Allah ya cire abin da ke cikin zukatanku na kyaki da ainihin mugunta kenan ko da kun je kun hadu a aljanna to ba mai tunanin kuma abin da ya faru a can duniya Allah ya sa mu dace abin da annabi ya bayani kenan hatta idza huzibu har lokacin da aka tsaftace su wa nuqu aka tsarkake su sannan uzina lahum fi dukulil janna sai a ce su shiga aljanna shine udkhuluha bi salamin aminin ku shiga aljanna tare da aminci da ainihin sallamawa sannan mutaqabilin la yanzuru ba'duhum fi kifa ba'd mun ce ba a ganin kiya ba za ka ga kiya mutum ba sai dai ka zauna gaba da gaba kuna tare da shi amma ban da ganin kiya kamar yadda muka buga misali sannan kuma la yamassuhum fiha nasab Allah ta'ala yace wahala ba ta shafan su a ina a cikin gidan aljanna babu wahala saboda babu noma babu kiwo babu harkan kasuwanci yadda za a danne zuciya a wahala babu ainihin aikin gwamnati da mutum zai takura kansa tun karfe 8 yana wajen aiki ba zai tashi ba sai karfe 4 babu waɗansu abubuwa duk na wahala babu a cikin gidan aljanna a ce mace sai ta je ta ɗebo ruwa sai ka dafa abinci kai sai ka je ka nemo idan baka nemo ba za ku yi ta zama da yunwa a gidan aljanna babu wannan shine la yamassuhum fiha nasab wahala ba ta shafan su a gidan aljanna wa ma hum minha bimukhrajin sa'annan su ba masu fita bane a cikin gidan aljanna duk wanda ya shiga kenan shi yasa duk waɗanda suka shiga aljanna bayan sun natsu akwai waɗansu abubuwa guda nawa guda hudu da za a ambata kamar yadda wannan hadisi ya ambata yuqalu ya ahlal janna za a ce ya kuma abuta aljanna inna lakum an tasikhu atikin aljanna akwai lafiya fala tamradu abada har abada babu rikin lafiya amma ga da duniya a ina yanzu akwai wanda zaka ji yana da lafiya 100% babu matsalan da ta dame shi ko kai wannan ga wannan saurayi ina jin baka yi aure ba ko baka yi aure baka da matsala ko yanzu ai tashin duniya ya ce nun kowa ka taba shi inda a hankali ne wallahi sai ka samu akwai abin da ya dame shi amma a cikin gidan aljanna babu wannan shi yasa ka yi kokari a nan duniya ka yi aikin da za ka samu wannan aljanna sannan wa inna lakum an ta'ishu fala tamutu abada kuma a cikin gidan aljanna akwai rayuwa babu mutuwa an ce ainihin halittar mutuwan ma za a zo a yanka ta kowa yana gani a lokacin ne yan aljanna za su kara farin ciki yan wuta kuma hankalinsu a tashe yake domin matukan ba a zo da mutuwan nan aka gwada wa mutane ba to fa suna cikin jin daɗi in ka tuna mutuwa to za ka bari kana tuna mutuwa za ka bari wallahi ko abinci kake ci ko wani abu mai daɗi kake kana tuna mutuwa za ka bari to aljanna babu mutuwa rayuwa ce kawai zalla na biyu kenan wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada sana a cikin gidan aljanna duk wanda ka ganshi za ka ganshi wato saurayi ne dukan ƴan aljanna samari ne babu tsoho me yasa aka ce babu tsofi saboda idan ka tsufa idon ka zai yi rauni kunnen ka zai yi rauni bakin ka zai yi rauni cikin ka zai yi rauni hannayen ka rauni wuyan ka ma rauni kafafun ka rauni komai ma naka yayi rauni to shi yasa sai a barka a tsaka tsaki a lokacin komai yana cikin ingancin sa saboda haka a cikin gidan aljanna babu tsoho babu tsohuwa babu tsofa a gidan aljanna yasa manzo Allah da ya hadu da wata tsohuwa sai yace ita ba za ta shiga aljanna ba sai ta rusa kuka take tafdi sai ta rusa kuka daga baya sai manzo Allah ya ce ai baki gane ba ne da wasa nake miki yadda kike din nan ba za ki kasance a cikin gidan aljanna ba saboda haka dole sai Allah tabaraka wataala ya canza halittan ki ya gyara ki to kaga naka ce da tsofi a cikin gidan aljanna to ai akwai matsala kaga wannan yana tafiya a tankware kaga wannan yana taki da kyar kaga wannan yanzu zai zauna sai ya daddafa ko sai a rike shi kaga wani ma tsohon ba zai iya taki ba sai ka zo ka masa agaji to akwai wahala a cikin gidan aljanna babu wahala saboda haka shi yasa wato babu tsufa a cikin gidan aljanna Allah ya ba mu aljanna Allah wa inna lakum an tuqimu fala tatanu abada sannan kuma duk wanda ya shiga aljanna manzon Allah yake babu fita in kaga mutum ya fita aljanna to zai dawo don Allah ya san da fitansa amma in ka riga ka shiga aljanna ka ce ga wajen zaman ka to babu maganan fita in kuwa ka fita ka je taimakon waɗansu a gidan wuta to zaka dawo kuma ƙarakin hadisin a nan bai kawo ba maza Allah ya ce ɗayanku yana gane gidan aljannansa ko aljannan da aka baki fiye da yadda ɗayanku yake gane gidansa a nan duniya ai kaga mutumin da ya zo aka ce wai gidansa ya ɓata to sai idan ya shekara 20 ko 40 ko 50 baya garin bai zo ba sannan kuma ya zo ya samu canje-canjen abubuwa da yawa amma ka fita da safe ka je kasuwa ka gama garauniya a ainihin kasuwa in ka dawo za ka iya gane gidanka kai ko da ma an bata maka rai ne ka je kofan wani gida za ka ce na fa ba gida na bane bari in koma tar sai ka koma ainihin gidanka cikin sauki za ka iya ganewa to yadda za ka gane gidanka aljanna to ya fi yadda kake gane gidanka a nan duniya inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to saboda haka bayanin gidan aljanna ke to sai dai kuma Allah da yake da aljannan nan ya ce ku ya hankali kar ka ji ana bayanin gidan aljanna to ba Allah ta'ala yana da hagun da dama me ya kamata ka gane akwai hagun da dama kar ka ji bayani ka shiga ciki ka sake gaba daya shi yasa sai Allah ya ce mai nabbi ibadi
anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim
to kaje aya ta buginan shi yasa aka ce waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyi waɗanda suke tsoratarwa cikin alkur'ani ana cikin zancen jin daɗi sai Allah ta'ala ya ce nabi ibadi ka bada labari wa bayina inni ana al-ghafurur rahim lalle ni mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne duk laifin da suka aikata kada su damu su nemi gafara na su ne su bi karantarwa to kaga an daɗa sakewa ko sai ya ce to wa nabiuhum kuma ka ba su labari anna azabi azabata huwa al-azabul alim azaba ta tana da radadi suna kaucewa kuma inna sa su to duk wannan jin dadi ya zama labari saboda haka akwai azaba akwai me kana akwai ni'ima sai ka zaba ga hanyoyi guda biyu wahadaina hunna jidaini dama hanyoyi guda biyu ne kuma duk an maka bayani ko a bayanan mu na yanzu ma duk mun yi bayani yasa tafsiri yake kunsan bangarori da yawa sai ga wani abin da baka tsammani a kawo shi ma sai a kawo shi saboda munasaba gobe idan aka ce ga aljanna so ayi masu shiga aljanna an ce innal muttaqina masu tsoron Allah amma masu waye masu shiga wuta aka ce a innal gawina sune batattu waɗanda suka kauce wa hanyar Allah su waye masu shiga wuta sune waɗanda suka yi biyayya wa Iblis kaga sun yi tawaye wa Allah kenan alhali kowa ya sani akwai umurnin Allah akwai hanin Allah duk wanda bai bi ba to yana tare da tawagan ainihin Iblis makoman su gidan wuta ne Allah ya tsare mu amma masu tsoron Allah sune waɗanda suka bi Allah suka yi tawaye ma Iblis ma ainihin shedan suka yi sallah suka yi azumi suka yi sauran ayyuka daban-daban sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su gidan aljanna saboda haka nabi ibadi ka ba da labari wa bayina anni anal ghafurur rahim lalle ni mai yawan gafara ne mai jin kai wa anna azabi kuma ka faɗa musu lalle azabata huwa al-azabul alim shine azaba mai radadi ba wanda ya sai azaba irin azabata ai akbir ka ba da labari ya muhammad ya kai annabi muhammad ibadi bayina anni zu rahmatin wa zu azabin alim ina da rahama ina da azaba duk inda mutun ya fada to akwai abin da ya dace da shi وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة وهي دالة على مقامي الرجاء والخوف في اثر انت اكو وتا قاعده ابانغارين الله كاي تصماني duk irin laifin da ka aikata kai tsammanin Allah zai gafarta maka zai baka aljanna sannan manzo Allah yayi bayani abinda Allah yace da zaka je wajen sa da laifuffuka cikin sama da ƙasa ko kuma laifuffukan cikin ƙasa har ma suna takowa sama Allah ta'ala yace zaka same ni mai gafara ne zan yi gafarta maka amma malamai suka ce idan babu haƙƙin bayin Allah cike wasu kuma suka ce koda da haƙƙin bayin Allah Allah ya san yadda zai biya ya warware ina fata an gane saboda haka kaga idan kana sauraron waɗannan abubuwa to kai zaka samu sauki kuma Allah tabaraka wata'ala ya faɗa mana ta bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa in ma ba ka laifi in ma ba ku yin laifi Allah yana iya tafiyar da ku ya kawo mutanen da za su rinka yin laifi suna neman gafaran Allah to kaga kai in kai nazari sai ka ce a'a to ko da ka yi laifi ba za ka damu ba saboda me saboda an kwalaitar maka Allah din yana da sassauci kwarai da gaske duk wani malamin da ya zo ya yi tsanani ya ce ai in ka je wajen Allah kada ka kuskura kai kaza kai yana fal'a ne kawai kaga ta bangare guda kenan to wannan tsammani kada ka kuskura ka rabu da shi ko da kuwa kana kwance shame baka samu daman yadda ka tuba ka warware waɗansu rigingimu ba to kada ka yadda ka ɗebe tsammani daga rahamar Allah musamman ma a lokacin da kai kusan mutuwa domin saboda a lokacin Allah tabaraka wa ta'ala zai fi tausaya maka yasa in laifi ne tsakaninka da Allah to yana da sauki kwarai da gaske idan babu shirka a ciki ko da ka tafi lahira Allah ya samu dace to amma ta ɗaya ɓangaren kuma zaka ji ƙanƙanin abu Allah tabaraka wa ta'ala yana ce sai an biya yanzu ga hadisi misali an ce duk wanda ka ɗauki ƙasansa daidai da tsani kamar halmunan nan daga wannan waje zuwa wannan waje zai kai kamar abin da mita nawa daga nan zuwa nan ina jin zai kai ai bai kai rula ba wannan za a samu mita kamar biyar? Bai kai mita biyar ba? Mita nawa? Oh da yake ni dogo ne ko? Ya sa ka cilla ne har shida? Wato wannan idan da za ka ɗauki ƙasa kwatankwacin wannan a ce filin wani ne ka auna kamar haka sai ka ɗauka ka shiga cikin naka ai abinda hadisi ya ce ranar takin alkiyama tun daga ƙasan bakwai za a ɗauko a naɗa maka wuyanka haka ga ɗan ƙanƙanin waje ne yanzu nan ko akulkin kaza za a iya yi ai bai wuce sheƙan ainihin kurkiya ba ko kuma sheƙan wannan baru inda baru za ta zauna guda ɗaya amma aka ce tun daga ƙasan bakwai za a ɗauko a naɗa maka to in aka naɗa maka wallahi mai warware maka wannan sai Allah amma ba aka bauta za a yi da kai dama mala'iku su suna cikin hushi dama Allah ya riga ya faɗa gilazun shidadu la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru saboda ba domin ma rahaman Allah ba ranar tashin alkiyama aka tashi kafin ayi hisabi wato malaiku za su kokkwade wanda za su kokkwade gaba daya amma saboda rahaman Allah dole za su bari sai an yi hisabi to shi yasa kaga azaban Allah kuma dole ka tsorata shi yasa duk inda ka je kana tsoron Allah kana kwalayya wajen Allah kana ainihin kwalayya wajen Allah kana tsoron Allah to wannan yana daga cikin alama na imani shine na bi ibadi ka bada labari wa bayina anni anal ghafurur rahim Allah yace ni ne mai gafara mai jin kai wa anna azabi kuma ka basu labari wato azaba na wa nabiuhum kenan anna azabi ka basu labari cewa azabata huwa alazabul alim ita ce azaba mai radadi saboda haka ko ina za su iya fada kuma Allah zai iya rauke su to sai faifai na gaba yanzu ne zamu fara bayani dangane da kissa na annabawa amma a takaice saboda munasaba babban annabin da za a kawo mana shine annabi mai daraja bayan annabi Adam tun da ki baban kowa ne baban kowa na gaskiya ba na radio ba annabi Adam kuma an yi bayanin Iblis sannan an yi bayanin yadda mutane za su kasance da aljanu kake biyo da masu tsoron Allah da batattu kowa da makomansa to yanzu kuma ga bayanin annabi Ibrahim majidadin Allah kuma kaka ga annabawan Allah ko baba ga annabawan Allah ko kuma ainihin baban kaka ga annabawan Allah da manzannin Allah sannan kuma kaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai Allah yake
wa nabbi'hum an dhayf ibrahim iz dakhalu alayhi fa qalu salaman qala inna minkum wajilun
wannan shine matashiyanmu na gobe insha Allahu ta'ala abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.